Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Haka kuma kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da FM Noma da kuma Darul FM, ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Alhamis 25 ga watan Mayu. To, kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu, ga kanin labaran.
Prime Minister Britannia Ms. Theresa May ta ce za ta tado da damuwar ta yau Alhamis idan ta gana da shugaba Donald Trump akan yadda Amurka ta fadla sama kafofin yaɗa labaran ta wasu bayanan sirri dangane da binciken harin bom din Manchester. A yanzu haka ana rike da mutane 8 dangane da harin bom din kuna bakin wake da aka kai a lokacin wasan wata mawakiya a birnin na Manchester. Dakaran kasar Philippines sun shiga wani birni mai fama da fitina a tsibirin Mindanao na kudancin kasar a yau Alhamis a wani yunkurin kakkaba tsagera 'yan kishin Islama da suka kama birnin a farkon makon nan.
To, kanin labaran kenan. To, a yayin da gwamnatin Buhari ke gab da cika shekaru 2 da kafuwa, me ake cewa ne?
Afirka gaba ɗaya kowa na yabon shi, Turawa ma kowace jiha suna yabon Muhammadu Buhari. APC ta zo yanzu, in ta gyara an sani, in ta ɓata an sani.
To, a Jamhuriyar Nijar kuma yunkurin canza kundin tsarin mulki ne ke janyo takaddama. Har ila yau dai a kuma Jamhuriyar ta Nijar za a ji ganawar tawagar kasar a Saudiya da shugaba Donald Trump na Amurka. Kamar kowace ranar Alhamis, Jummai Ali na tafa da shirin Sai Bango Ya Tsage. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Prime Minister Theresa May ta Birtaniya ta ce za ta tado da damuwar ta yau Alhamis idan ta gana da shugaba Donald Trump akan yadda Amurka ta fallasa ma kafofin yaɗa labaran ta wasu bayanan sirri dangane da binciken harin bom ɗin da aka kai a Manchester. Prime Minister, wadda ta isa birnin Brussels domin taron kolin ƙasashen ƙungiyar ƙawancen tsaron NATO, ta faɗa wa 'yan jarida cewa babban ƙawancen da Amurka da Birtaniya suke da shi kan harkokin tsaro an gina shi ne bisa harsashin yarda da amincewa da juna. Wani ɓangaren wannan amanar shi ne sanin cewa idan aka miƙa ma ɗaya wani bayanin sirri ba za a fallasa shi ba. Ms. May ta faɗa kafin ganawarsu cewa zan bayyana wa shugaba Trump a fili yau ɗin nan cewa tilas ne bayanan sirri da hukumomin leƙen asirinmu suka raba ma juna na sirri ne. Kafofin yaɗa labarai sun ce 'yan sanda da ke binciken harin bom ɗin na Manchester, waɗanda suka fusata sosai da bayyanar waɗannan bayanan sirrin, sun daina musayar bayanai da takwarorinsu na nan Amurka. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ambaci wasu majiyoyi na cewa dakatar da ba da bayanan ga 'yan sandan Amurka a kan harin zai ci gaba da kasancewa har sai an samu tabbaci daga gwamnatin Amurka na cewa ba za su ƙara fallasa wani bayani ba. Kafofin yaɗa labaran Amurka da dama sun bayyana sunan wanda ya kai harin ƙuna bakin waken bisa bayyana waɗannan labaran da suka samu daga jami'an Amurka, tun ma kafin jami'an Birtaniya da ke binciken su bayyana sunansa ga duniya.
A yanzu haka ana rike da mutane 8 dangane da harin bom na ƙunar bakin wake da aka kai lokacin wasan wata mawaƙiya a birnin Manchester na ƙasar Ingila, ciki har da wasu mutane 2 da aka damƙe a lokacin samaman yau Alhamis. An kuma saki wata mace ba tare da tuhumar ta ba da wani abu a bayan da aka kama ta jiya Laraba lokacin da aka kai samaman a wani gida da ke arewa da birnin Manchester. Babban baturen 'yan sanda na birnin Manchester da kewaye, Ian Hopkins, ya ce aiki ya buwaye jam'ansa a cikin 'yan kwanakin nan, amma kuma suna samun ci gaba a wannan binciken. Ya faɗa yau Alhamis cewa, ina son na tabbatar wa al'umma cewa kama-kaman da muke yi suna da matuƙar muhimmanci. Binciken gidajen da muka yi kuma sun bankaɗo wasu kayayyakin da muka yi imanin cewa suna da muhimmanci sosai ga wannan binciken. yan sanda da basu wato yan sanda basu bayar da wani bayani na irin alakar da ke tsakanin mutanen da aka kama da kuma harin bom din ba. A yau Alhamis da safe an yi zaman shiru na dan wani lokaci a Manchester saboda jimamin waɗanda suka rasa rayukansu a harin. Mazauna birnin sun tattaru a makekin filin St. Anne inda suka sun koyar da kawunansu a ƙasa a gaban wata rumfar furanni da balambalan da kuma kendir wanda aka kafa don tunawa da mutane 22 da aka kashe a lokacin da Salman Abadi ya tada wani abun fashewa bayan wani taron kaɗe-kaɗe da raye-raye na wata shahararriyar mawaƙiyar Amurka da ake kira Ariana Grande.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dakaran ƙasar Philippines sun shiga wani birni mai fama da fitina a tsibirin Mindanao na kudancin ƙasar a yau Alhamis, a wani yunkurin kakkaɓe tsageren 'yan kishin Islama da suka kama birnin a farkon makon nan. Jiragen saman yaƙi masu saukar ungulu guda biyu sun yi shawagi a samaniyar birnin, yayin da wasu tankoki masu sulke suka kutsa cikin unguwannansa, ana harbe-harbe da kuma fashe-fashe. Yanzu haka dai yawancin mutane 200,000 da ke zaune cikin birnin na Marawi suna arcewa domin ceton rayukansu. Wannan rikicin dai ya fara ne da maraicen ranar Talata, a lokacin da jami'an tsaron Philippines suka kaddamar da shirin kama wani shugaban 'yan bindiga mai suna Esnilon Hapilon, wanda ake kyautata zaton yana cikin Marawi ne, a wato ana yi masa jinyar raunukan da ya samu a wani fada da aka yi a baya. Samaman bai yi nasara ba bayan da wasu 'yan bindiga suka afkawa birnin, suka kona gidaje da wata jama'a da kuma majami'un katolika tare da sace mutane, ciki har da wani shugaban wata majami'a da kuma wasu 'yan majami'ar su fiye da 10. Rundunar sojan ƙasar ta ce an kashe aƙalla sojojin gwamnati guda 6, 'yan bindiga guda 13 kuma sun rasa rayukansu.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka sani dai, gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC na gab da cika shekaru 2 da kahuwa a ƙasar Najeriya, don haka tuni aka shiga bayyana ra'ayi game da rawar da gwamnatin ta taka ko ta gaza takawa. Nasiru Adamu Ilhikaya, gare ka.
Gabanin cika rabin wa'adi 29 ga watan nan, gwamnatin APC a Najeriya ta fara lissafa nasarorin da take ganin ta cimma, kama daga yaƙi da cin hanci, yaƙi da Boko Haram, tinkarar tsagiran Niger Delta da sauransu. Kakakin shugaban Najeriya Garba Shehu ya ce nasarorin sun haɗa ma da batun matan Chibok da aka sace a 2014.
Jama'a suna ganin yadda zaman lafiya yake ta dawowa ƙasar, na wajen yaƙi da 'yan ta'adda. Gashi yau fiye da rabi na 'yan matan na Chibok da aka sace an dawo da su, mu yara da mata da matasa da aka kwace wajen 10,000 wani abu duk gasu nan ana ta kokarin dawo da su, kuma ba a kare ba.
Mai mara baya ga gwamnatin Salihu Isa na taro Kebbi ya ce shugaba Buhari ya ba marada kunya, musamman ma dai ta fuskar farfado da mutuncin Najeriya idan duniya.
Wannan dai Allah ya kawo mana Muhammadu Buhari, mutane talakawa su suka zabi Muhammadu Buhari, kuma abin da talakawan ke so da wanda ba talakawa ba shine Muhammadu Buhari ke. Saboda mutum ne wanda ya cancanci mulkin ƙasa, kuma Afirka gabaɗaya kowa na yabon shi, Turawa ma kowace jiha suna yabon Muhammadu Buhari, kuma muna tunanin cewa Muhammadu Buhari zai iya karɓan wannan kyautar da Mo Ibrahim yake yi wani mutumin na Sudan, wata kyauta da yake ba mutane shugabannin ƙasa a Afirka idan suka yi aikin ƙwarai. Muhammadu Buhari gaskiya ya ɗauko mataimakin shi wanda shi ma mutum ne mai gaskiya.
Manyan adawa irin su tsohon gwamnan Sokoto Alhaji Attahiru Bafarawa sun yi shagube ga batun nasarar gwamnatin APC.
Haka za a mutu tafiya inda an kai kuskure a gyara har ya kasance demokradiyya ta zo ta tsaya. Kaga PDP ta zo ta yi nata mulki, kaga ta kasa an canza. APC ta zo yanzu in ta gyara an sani, in ta bata an sani. Talaka yanzu sun fara zama mallaman kansu. Kamar yadda nace in ilimin da aka samu in na kyautawa na gwamnatin APC ta gani almajiranta sun gani su masu jefa ƙuri'a. kuma su ne mallamanta.
Shin shugaba Buhari zai dawo gabanin rabin wa'adin ko kuwa a'a? Dama ba wani buki da gwamnati ke yi na musamman a irin wannan lokacin, kusan tun zamanin Mamari ga shugaba Umaru Yar'Adua. Shugaba dai kan gabatar da jawabin gwada tafarkin demokradiyya daga fadar Aso Rock. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To gaida Nasiru daga Najeriya, kuma bari mu kada jamhuriyar Niger, inda ake takace na ce game da yunkurin canza kundin tsarin mulki, wanda wani bangaren ke ganin dabara ce ta cin zabe cikin sauki, daya kuma ke cewa ai ba haka bane. Salamu mun Barma gare ka.
A wani taron manemar labaran da suka kira ne ƴan adawa a majalisar dokokin ƙasa, suka bayyana damuwa akan gyaran huskar da masu rinjaye a bisa umarnin gwamnati ke kokarin yi wa wasu muhimman dokokin da suka shafi tsare-tsaren zabe, kamar yadda za a ji daga bakin ɗan majalisar dokokin ƙasa Honorable Mamman Jibo.
Gyaran huskar da aka nema a yi wa constitution da kundin tsarin zabe shine code electoral bai bi ba tsarin da ya kamata ta farkin doka a tsakanin nasu masu ƴan majoritin, ba a sa mu na'am na kowa da kowa ba. Gwamnati shine yake so shi kadai ya tafi kar da abin da yake so, domin ya gyaran fuskar da yake so gobe in zabe ya tashi su cika ransu ba babbaka.
Wani kudirin dokar da bangaren adawar ke zargin masu linjaye da kokarin amince masa shine batun aikewa da wakilan masanan doka a hukumar zabe, ta yadda bangaren zartarwa zai sami hurumin aika jami'an da yake da tabbacin juyawa ya san ransa, in ji su.
Bangaren juzoyi da bangaren abuka cikin su guda ne ya kamata ya zamanto to gaba gudan mai taimakin shi. To wannan ma suna so yanzu ake a yara da suna so su sa su zuzoji ba a ba su izini su zabe cikin su, amma ana ba ministra cikin gida dama ya nada mutane da suna tsarin zabe. Kenan kun ga wannan ya huke ma kwake komi ne ba su samu.
Sakamakon lura da yadda zaben cike gurbin dan majalisar dokokin ƙasa na yankin Maradi ke neman zamewa hukumomin Niger jidali, gwamnatin ta aike da wani kudirin da zai ba mambobinta damar yin abinda ake cewa angulu ta koma gidanta na tsamiya, in ji dan majalisar dokokin ƙasa Honorable Sumana Sanda.
Kur konshonal da kanshi yake tilasa ne tunda wannan da fitar yaro su ya kamata yi election. To tun assembly ne sun so su yi wani magudi, wani deputy na bangaren su ya yi wani proposition da luwa.
Kakakin ƴan majalisar dokokin ƙasa na jam'iyyar PNDS tarayya Honorable Sa'idu Dille da na tuntuba akan wannan batu ya bayyana cewa zai waiwaye mu a nan gaba kaɗan don bayyana matsayinsu a hukunce.
Yanzu wannan zance da muka ji shi tukuna ba mu taru ba mu haɗa kai mu shirya musu amsa wadda ta dace da su.
A gobe Juma'a ake sa ran ƴan majalisar dokokin za su yi muhawarar ƙarshe akan waɗannan ƙudurorin doka kafin daga bisani su kada ƙuri'ar yin na'am da su, yayin da ƴan adawa ke ci gaba da kauracewa dukkan wani taron muhawarar bainar jama'a a majalisar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To gaida Suleiman, har yanzu dai muna jamhuriyar ta Niger, inda wasu jami'an gwamnatin kasar suka gana da shugaban Amurka Donald Trump a kasar Saudiya. Abokin aikinmu Abdulaziz Adali Toro ya tuntuɓi ministan harkokin wajen kasar ta Niger Ibrahima Yakuba game da wannan tattaunawar, sai ya ce:
Na farko ina ma duk masu sauraron ku sallama. Lalle mun tafi Saudiya wannan taro da ya haɗa shugaban ƙasar Amerika Donald Trump da duk ƙasashen musulmi na duniya. Kuma an yi taron ne saboda ƙasashen da al'ummar ƙasashen musulmi suna cikin takatsantsan game da abubuwan da shi Donald Trump ya gayyi lokacin da yana takarar neman shugaban ƙasar Amerika. Ana jiran a ji menene zai gayyi yanzu da ya zama shugaban ƙasar Amerika. Shi yasa 'yan jarida suka ce kamar taron ma na tarihi ne, tunda hutashe ta farko kuma ya zaɓi ƙasar Saudiya, kuma ƙasar Saudiya zuciya addinin musulunci ce. Don kuma mun tafi cikin ƙasashen da duke da al'umma masu musulunci wanda aka gayyata, kuma mun tafi saboda yana da kyau mu san menene manufar Amurka game da ƙasashenmu, tunda Amurka tana cikin manya-manyan ƙasashe da ke jagorancin duniya, suna da ƙarfin Sozawa suna da karhin tattalin arziki, suna da inci da yawa a Majalisar Dinkin Duniya, suna da abubuwa da yawa da yana da kyau kuma musamman ne ne suke nihi da kasashen mu. Shi yasa muka amsa wannan kira na zuwa ga taron da Saudiya ta gayyace mu tare da shugaban ƙasar Amerika.
To a matsayinku ministan harkokin wajen ƙasar Niger, me ra'ayinku a wannan jawabin da shugaban Amerika Donald Trump ya bada?
A mu mun gamsu saboda yanzu zancen da yake kamar kashi guda uku ne. Na farko yace ya zo da sakon zumunci da darasa kowa da kowa, wannan yana da kyau mu san duk ƙasa ta duniya tana darasa mu, ba dan muna da addini daban da nasu ba koko daban da na wata ƙasa a ce za a bambanta mu ko za a kaskanta mu. Na farko yace ya zo da sakon zumunci da zaɓa da darasawa, wannan shi ne na fara. Na biyu shi ne yace kokowa da muke yi ta nan ƙasashen mu za a yinta ne bisa ga hujjoji wanda muka yi. Kuma menene muka gani ya zama daidai tsakaninmu da Amerika da Saudiya da Senegal da Niger da Mali, mu maida gaba in muna so mu ci gaba. Yana na uku yace kokowa da ƴan ta'adda, yaƙi da ƴan ta'adda sai an gama ƙarhi da ƙarhi. Yace Amerika suna da ƙarhi ita kaɗai ta rogaje su ta kaskanta su, amma wannan kokowar ta zama wajibi sai kowa ya kama. Mu kuma wannan ya muna daidai.
To za a ji ci gaban wannan tattaunawar a shirye-shiryenmu na gaba. Yanzu kan bar mu koma gefe guda, Jummai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu muna tare da Hajiya Maryam Uwais mai ba da shawara da kuma lura da shirin tallafawa talakawa samun bashin kuɗin jari da ɗaukan ɗalibai aiki da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta ɓullo da shi da ake cewa N-Power da Turanci. Hajiya Maryam West za ta ci gaba da ƙoƙarin amsa tambayoyin da aka yi mata a kan wannan shiri.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam.
Ina yawa Hajiya da Bakuwa fatan alkhairi. Sunana Sha'ibu zan yi ce ke jihar Nasarawa. Mun ba ƙungiyar murar ma'abota kafafen yaɗa labarai da cigaban ƙasa. Tambata ita dangane da wannan hukuma ta N-Power, domin amu a nan jihar mu ta Nasarawa ranar nan yau kwana uku kenan ko hudu sun gudanar da zanga-zanga sakamakon wata uku kenan ba a biya su albashinsu ba da aka rike musu. To shine tambayata, wannan matsala ta rashin biyan albashin na wata uku daga ku ne a nan ofishin ko daga nan gwamnatin jihar Nasarawa ne? Shine yake so babban bakuwa ta yi mana
jawabi akai. Assalamu alaikum. Saboda mun ji zanga-zangan nan, bari in so mu cewa mutane kashi a cikin 100% kashi 100
kashi 100
mun biya mutane ya kai kashi 87, amma kashi 13 nan da bamu biya ba, wannan ƙasa gaba ɗaya kenan. Kuma a gaskiya mun gane cewa akwai matsala yawa. Yanda ne bayani N-Power da yake su matasa ne an ɗauka za su iya hawa su cika da kansu portal su cika form akan internet, sai su shigar da sunansu da BBN ɗinsu da inda suke son su yi aiki su nuna mana. Mu in muka samu wa'annan muna sawa a namu system ɗin, yana nan yanzu a cikin system ɗinmu. Bayan mun kai interbank payment system sun tabbatar mana da cewa mutanen nan suna nan suna da wannan account din, sai mu dawo mu ba state. Inda aka samu matsala, wasu jihohin sun ɗauka cewa sai 'yan ƙasar su kawai, kama a Nasarawa suna ganin kaman kila ba 'yan Karu da yawa ba 'yan ƙasa ba ne. Saboda haka sai aka cancanta sunaye, suka sako sunayen wa'anda ba su ne a system ɗinmu ba. Kuma ba Nasarawa kawai ba fa, muna gani a wa'ancan jihohin. Abinda aka riga aka saba ne, wani abu in ka amince wani abun ba za ka san yadda za a yi ba a state. Sai muka tara kuma wasu sunansu ya canza, kamar mace in ta yi aure sunanta ya canza ko wasu kuma suna nan suna neman kaman a canza a suna sayar da sunayen. In aka kawo musu a wata jihar sai su ce wai suka kira mutane suna sayar musu kaman 2,500 ku zo a canza muku suna a sa sunayenku. to an yaudari yara da yawa a haka. In aka sako to in aka da mana da sunaye akan cewa mun kai wani wannan karkara, mun kai wani wannan local government, mun kai wani mu sai mu aika NIPS mu ce gashi ku biya su. In aka aika NIPS in ta duba ai sunan da aka saka da fari da BVN din da aka sa da fari ba shine aka dawo da shi ba. Koko a'a Maryam Wes an sa Maryam Wali. To kaga suna ya bambanta. Koko ko lamba ɗaya ne ko biyu ya canza. To kaga yanda banki yake. Ba za su karbi sunayen nan ba. NIPS din suka tura wa banki, banki sai su ce a'a. Mu ba mu san wani ba. Wannan ba haka suna yake ba. Sai a dawo da kuɗi. Kuɗi kuma ba a nasara yake tsayawa ba. Da suke da shi NIPS kuma ta dawo da shi ministry ta budget and planning inda kuɗin mu suke. Saboda haka kaga mutanen da sunayen suke wajen wanda aka zaba aka sanar da su da text dan haka muke yi da an zabe ka NIPS sun tabbatar mana sai mu aika text mu ce gashi an zabe ka to dan haka su sun san an zabe su su kuma gwamnatoci sun zabi mutane sun gaya musu sun ce mun zabe ku an zubar da wasu su kuma an sa sunayen su to kaga wa'ancan da wa'annan sababbin duk suna zanga zanga akan cewa ba a biya su ba shi kuma NIPS ba laifin su ba tunda an riga an canza sunaye an canza lambobi shine ni da kaina nazo ran talata nazo nayi alƙawarin a Nasarawa za mu turo mutane daga office din mu suje su zauna nan yanzu muna zaɓa mutanen da za mu turo ne su zo su yi sati ɗaya su samu mutanen amma na gaya musu su samu matasan kowa ayi verification a saki gabaki daya duk wanda yake da complaint ya zo wajen a zauna da su nan daga Abuja za mu zo a zauna a dauki sunayen kowa amma nayi alƙawarin cewa waɗanda suka aka so mu zaba da sunayen su sune fa za a biya waɗanda aka sa daga baya sai dai su jira in an sake buɗewa za a ba su akwai opportunity insha Allah su ma za su sake applying sun yi sa'a a zaɓe su shine kawai don abu ya riga ya rikice harka da state ya zama cewa ba za ka tabbatar yanda abu ya ƙare ba shine kawai matsalar mu
to a saboda
mun dauka za a zaɓa a rarraba yanda muka bayar amma duk an cancanta sunaye
to Hajiya Maryam bisa wannan bayani da kika yi wacce shawara zaki ba masu sauraron mu yanzu da suke jinki akan wannan
a na nasara haka mun gaya musu ni na je ya tambaya tunda nasara yake tambaya na zo na samu matasa a nan officing NOA na dauki microphone na gaya musu nace to kada ku sa ran idan kun san ba ku samu text ba kada ku sa ran cewa za a biya ku ba zan yi muku ƙarya ba amma wanda ya samu text za mu zo nan cikin satin nan biyu za mu zo mu zauna da su a zo a karɓi sunayen ku a duba a gani da gaske an zaɓe ku ba a zaɓe ku ba ina aka kai ku idan ba a kai ku ku yi aiki ba a tura ku wajen idan muka gama bayan na gama meeting da su kuma na je na samu gwamnan kuma ya gane shi ma ya ce illa da muka shirya za su ba mu ma gani da za mu zauna shi ma baya son zanga-zangar nan na ce wannan abu daga federal government ne kuɗin federal government ne ma kowane ɗan Najeriya duk inda kake zaune za ka iya samun a zaɓe ka kai wannan abu in ka nuna kana da buƙata amma da za mu cire sunan kowa ba dan ba ɗan jiha ba ne ba za mu yi haka ba Allah ya sani
saboda haka kuma su masu sauraro da suke jin mu duk wanda aka je aka ce kawo sunan shi ya saida kai ya yadda tunda yaudara ce
ke ba ta yadda a ka da yadda idan bai samu text ba to baya cikin waɗanda aka zaɓa gaskiya waɗanda suka zaɓa mu ba mu san su ba daga nan ba mu san waɗanda suka yi application ba duk waɗanda suka yi application aka zaɓe su sun samu text dan sun rubuta lambar su tun fari to kin gani amma yanda aka saba a wasu jihohin ban ce nasara kawai ba akwai abubuwan da ake yi sai a canza a kawo sunan wani a cire sunan wani da yake 30,000 ne da yawa matasa sun ɗauka kuɗin nan kyauta ne kuma ba kyauta ba ne muna nan muna duba muna ganewa ina ne ake ya kamata ku je ku yi aiki taimako ne za a yi wasu primary fa babu ma mai koyarwa sai headmaster kawai dan haka mun tambayi kowace jiha ku gaya mana subeg din su mun yi aiki da su. People guda nawa ne ga teacher daya? Dan makaranta guda daya ne ga teacher daya? Akan haka nan za ku tutura. Kuma shi gwamnati ya gaya mana yace gaskiya suna neman masu koyarwa da yawa a state din. Dan haka koyon da ma muka zaba yayi kadan. Muka ce to insha Allah in aka bude a nemi ƴan jiha din da wanda suke zaune da din matasa. Kowa yana iya application. Amma da yake numbers din mu ba su da yawa. Dole kaman wancan mutum 70,000 ne suka yi application. Ko kuma dubuwai 700. 700 suka yi application. Amma mutum 200 muka zaba. To akan wannan kowa dole sai da muka duba na mutanen da suka yi application ba za mu iya cewa kowace local government za ku ba ku kaza ba. Dan wasu local government din mutane ba su nuna bukata ba. Kuma idan baka bada BVN din ka ba yanda za a yi mu tabbatar cewa akwai ka ka bude wannan ba ma san mu ghost beneficiaries din fari ko ku a samu hanyar tuwa-tuwa. Dan haka idan baka nuna BVN din ka ba shi BVN din nan shi yake nuna ko account din ka goma BVN din ka daya.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu Hajiya Maryam Uwais za ta ci gaba da amsa tambayoyin da aka mata a wannan fili na Sai Bango Ya Tsage akan shirin da gwamnatin Najeriya ta kullo da shi na tallafawa talakawa a huta lafiya.
To yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyinku.
Ga kaɗan daga cikin wasiƙun da ku masu sauraro ku aiko mana. Za mu fara da wasiƙar Malam Hussaini Abba. Ya ce gargaɗin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kan cewa dubban mutane na shirin arewa maso gabashin Najeriya na iya mutuwa saboda matsalar yunwa muddin ba a samar musu da abinci ba bai zo mana da mamaki ba, domin kuwa suna cikin hali na aljannar waina, ƙasa zafi, sama zafi. Sai wasiƙar Nasiru Kainuwa Hadeja ya ce Osifa da mun ji abin da ka ce, to amma idan tsananin addu'a bai gyara Najeriya ba, to aiki tukurma ba zai gyara Najeriya ba. Don haka mafita ɗaya ce a haɗa duka biyun. Ya Allah ka ƙarawa Baba Buhari lafiya. Sai wasiƙar Isuhun Dilafaki ya ce muna yi wa gwamnatin Najeriya addu'ar Allah ya ba su ikon gyarawa ƴan gudun hijira garuruwansu da muhallansu domin su koma gida. Wasiƙa ta gaba ta Sade Sa'idu Daura ce rikicin da aka yi tsakanin jami'an tsaro da dalibai a jihar Bauchi wanda aka samu hasarar rayuka da jikkata wasu wani abin takaici ne. Da fatan mahukuntan jihar Bauchi za su gaga shiga tsakani don gudun yaduwar wannan rikici.
To a gaishe ka yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
A takaice, a wani jawabi da ya yi yau Alhamis a kasar Jamus, tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya yi gargaɗi a kan yawaita kyamar baƙi da matsanancin kishin ƙasa da wasu sassan duniya ke yi. Obama ya ce a wannan zamanin da muke ciki ba za mu iya ware kanmu ba, ba za mu iya ɓoyewa ba. Waɗannan kalaman na tsohon shugaban na fitowa ne a lokacin da yake zaune a gefen shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel a gaban wurin tarihin da ake kira Brandenburg Gate a Berlin don bikin cika shekaru 500 da ɓallewar wasu kristoci daga ɗarikar Katolika. Tsohon shugaban ya ce da shi da Merkel da wasu shugabannin duniya sun yi gwagwarmayar samar wa baƙi 'yan gudun hijira dama da kuma sauke nauyin da ya rataya a kansu na al'ummominsu da abubuwan da suke da su a hannu. Wasu 'yan adawan ƙasar Jamus sun yi tar da wannan bayyanar da Mr. Obama ya yi tare da Merkel a zaman wani ƙoƙarin neman suna ko tagomashi a gare ta.
To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin, kafin mu yi sallama da ku ga saƙon ta'aziyya ga iyalan Hajiya Titi Agoro Tudun Wada Zaria da Allah ya yi warsuwa jiya, Allah ya jikanta da rahama. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lester's Creation wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan Ibrahim Utku, ni Ibrahim Almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke cewa wuni lafiya, sai kuma a saurari shirin yau da gobe da Usman Kabara da tawagarsa za su gabatar.